إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yau Alhamis 23 ga watan Ramadan, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447, wanda ya yi daidai da 12 ga watan 3 shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 23 a cikin majalis na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata ne albarka a cikin wannan shekara. Akwai ne tambaya da yake tambaya dangane da tsoho wanda ya kai matakin da ba zai iya yin azumi ba. Shin ya halatta a yi mai azumi? Azumi da sallah, waɗannan ibadojin guda biyu, inda mutum yana da rai, yana numfashi a duniya, to ba wanda zai iya yin wannan ibadar a maimakon shi. Da aka komi tsufan da mutum ya yi da ba zai iya yin azumi ba, abinda aka ɗora mai shi ne ciyarwa. Amma yin azumi cewa wani ya yi mai azumi saboda ba zai iya ba, wannan malamai sun yi ijma'i akan cewa ba a yi ma wani sallah kuma ba a yi ma wani azumi, matuƙar dai yana da rai. Wannan ijma'i ne na malamai, al-Imam an-Nawawi da Ibn Hazm da al-Imam Ibn Abdul Barr sun naƙalto ijma'i na malamai akan wannan mas'ala. Da haka idan mutum baya iya yin azumi to zai ciyar ne duk matuƙar tsufan da ya kai, zai ciyar ne. Idan ba zai iya ciyarwa ba, bai da hali kuma bai da yadda za a yi a ciyar mai, shikenan ya faɗi a kan shi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi daman da zai iya ciyarwa sai ya ciyar. In kuma har ya mutu bai iya samun abin da zai iya ciyarwa ba, shikenan ciyarwa ta faɗi a kan shi. Haka ba za a ce wasu ko da wanda kuma ya samu dama da zai iya biya ba, wannan azumin bai biya ba har ya mutu. Misali, rashin lafiya sai ta same shi, sai bai yi azumi ba. Bayan sallah kuma ya warke, sai bai samu dama ya biya azumin ba, sai kuma mutuwa ta zo ta kama shi. Idan ya mutu a ciwo kamar yadda ya gabata a baya can, dama azumi baya kan shi. Amma ya warke zai iya biya, bai biya ba sai ya mutu, wannan azumin ya zama bashi a kan shi. To shin wannan azumin za a iya biya mai ko ba za a iya biya mai ba? Shi ne abinda malamai suka yi saɓani a kai. Waɗansu suka ce za a iya biya domin bashi ne, waɗansu kuma suka ce a'a, ba za a iya biya ba. Azumin kaɗai da idan mutum ya mutu da shi za a biya shi ne azumin alwashi, mutumin da ya yi bakance na azumi cewa zai yi ma Allah azumi kaza, sai kuma ya zama ya mutu bai yi ba, to wannan bashin shi ne za a iya biya. Da haka magadan shi za su biya mai wannan bashin da ya ɗauka na alwashi. Amma sauran azumi na wajibi fa da yake kai shi, wasu malamai suka ce ba za a biya ba. waɗansu kuma su kai ƙiyasi a kan wannan na alwashi cewa tunda za a biya na alwashi a matsayin wajibi ne to shi ma wancan na farin nan da yake wajibi a kan shi za a iya biya domin wanda dalili ya zo a kan shi da nassi na hadisi a kan azumin alwashi ne manzon Allah ya ce a biya to amma wanda ba na alwashi ba fa sai dai a yi ƙiyasin shi a kan wancan da haka wasu daga cikin malamai suka yi ƙiyasi a kai suka ce shi ma za a biya da haka in bai iya yin azumi ba kuma bai iya ciyarwa ba ya mutu da wannan bashin a kan shi idan ya warke bayan azumi warke wanda zai iya biya bai biya ba to shi ne zai zama bashi amma in dai bai warke ba to wannan babu bashi a kan shi da haka sai a samu wanda zai ciyar mai da wannan kwanakin shi kenan sai a ɗauke mai wancan nauyin da yake kan shi wallahu a'lam darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 108 a cikin suratul baqara aya ta 108 har ila yau dai za mu tashi a kan ita aya ta 108 din
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
نعم درسنا يا جماعة زي من كرن سوينا آية mun ji kuma ma'anar abinda ayar ta kunsa da kuma maganganun da malamai suka yi akan da suwa Allah yake magana a wannan aya shin yana magana ne da musulmi waɗanda suka yi imani da manzon Allah ko kuma yana magana ne da yahudawa waɗanda suke a zaman manzon Allah ga zaɓin da kuma yayar wannan manzon nasu manzon Allah ke na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda kakanninsu sai ka yi ma annabi Musa irin waɗannan tambayoyin da na alfihi ko kuma sai ka ba ana magana da biyar shekarawa waɗanda suka ji waɗansu daga cikin isarsu waɗanda suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan tambayoyin mun ji kuma isharar da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yayi akan cewa ayar za ta iya ɗaukan duka za ta iya shafan kowanne daga ciki za ta iya shafan musulmi kuma za ta iya shafan yahudawa za kuma ta iya shafan mushrikai na larabawa cewa kowanne dai a cikinsu gargaɗi ne Allah yake yi dangane da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan tambayoyin ko dai tambayoyi na neman kore ko kuma tambayoyi na abubuwan da ba su da amfani dangane da wanda yake tambaya ko kuma ire-iren waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kuma mun ji ayar da ta ƙarfafi wannan da ta keɓance masu imani da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ku waɗanda suka yi imani a nan sai aka keɓance masu imani aka ce kada ku rinka tambaya akan abubuwa waɗanda in an ba ku amsa an bayyana muku amsar tambayar to abin zai ɓata muku rai ba zai muku daɗi ba muna kan magana dangane da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi dangane da hana ire-iren waɗannan tambayoyi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah yake ƙoratarwa da gargaɗi da cewa in ya yi bayani a tsaya a iyakar abin da ya tsaya kada a rinka neman sai an tabbatar da wani abu wanda baya cikin bayani in ya ce a yi kaza kada a rinka cewa to so nawa za ni guda nawa za ni kowace shekara za mu rinka yi ko yaya manzon Allah ya ce a bar irin wannan a tsaya a iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya. Sannan mun ji hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma yayi gargadi da cewa mafi sharrin mutane shine mutumin da zai zo ba a haramta abu ba saboda irin kwakwar tambayoyin shi har ya sa abin ya zama haramu. To wannan manzon Allah ya sifanta shi da cewa shi yafi kowa girman zunubi da girman laifi a cikin mutane, saboda ya jawo ma mutane tsanani, ya jawo ma mutane abin da yake mai wahala a cikin al'amuran ibadarsu. Har ila yau al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da kuma Ibn Abi Hatim sun rawaito asar daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya yarda da su. Abdullahi dan Abbas yake cewa lallai ban taba ganin mutane na masu alkhairi kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Yace idan ka dubi tambayoyin sahabban manzon Allah da suka yi ma manzon Allah, yace duka tambayoyi ne da basu wuce tambayoyi guda 12 ba. Tambayoyi ne da basu wuce guda 12 ba. Yace dukan su ga sunan a cikin Al-Qur'ani. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madha yunfiqun, wa yas'alunaka 'anil yatama. Yace su ne tambayoyin su za ka gani. Yace dukan su basu wuce wannan guda 12 ba da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta a cikin Al-Qur'ani ya ba mu labari a kansu. Kuma za ka ga tambayoyin gaba daya suna mai da hankali a cikin ibada, wanda abu na alkhairi wanda zai kusantar da su zuwa ga rahamar Allah. Sun yas'alunaka 'anil yatama, suna tambayar ka dangane da marayu, ya ya kamata a yi, me ya kamata a yi ma maraya, ya ya kamata a kula da shi, Allah ya ba su amsa. Yas'alunaka madha yunfiqun, suna tambayar ka ya Rasulullah me za su rinka ciyarwa na dukiyarsu, duka ya kamata su rinka kwashewa ko rabawa biyu za a rinka yi, ko ko a dan wani abu za su rinka diba suna bayarwa fi sabilillah. Allah ya ce qulil afu, ka ce musu abin da ya rage na bukatarku. In kun yi bukatunku na yau da kullum, to wannan rarar shi ne za ku rinka taimako da shi, kuna sadaka da shi. To haka za ka ga tambayoyinsu ga su nan daban-daban, waɗanda duk tambayar da ka ɗauka za ka ga wani abu ne na ilimi suke so su sani, wanda ya shafi addini ko ibada, sai Allah ya ba su amsa, sai kuma su koma su ci gaba da aiki da shi. Idan tambayoyin ba su da yawa, amma kuma aikin yana da yawa. Saɓanin tambayoyin ne ba iyaka, kullum tambayoyi iri-iri, amma kuma aiki da amsoshin tambayoyin shi kuma babu a cikin mutane. To shi ne bambancin wancan zamanin da irin zamaninmu. Mutum ba zai zo ya yi tambaya ba sai abu mai mahimmanci, sai abu mai amfani, sai abin da ya san zai tambaya ne don ya yi aiki da abin, ba wai don kawai ya ji labari ba, ya ji cewa ya tambayi malam wane, ya tambayi malam wane, ya yi fatawa a wurin malam wane, malam wane ma ya san shi har yana buga mai waya, bari ma a buga mai waya a kira shi. Ala gafarta malam ne hukuncin kaza, a san yana da lambar malam wane kuma yana mai tambayoyi. Shi ke nan amfanin tambaya, ba wai don ya ji menene abinda Allah ya ce ba, menene kuma zai iya yin aiki da shi dangane da wannan amsar da aka ba shi. Shi ya sa sahabban manzon Allah suke taka tsantsan, iyaka taka tsantsan a wannan babu. Al-Imam Al-Bukhari ya rawaito hadisi ta'liqan, haka kuma Imam Muslim a cikin sahihin shi sai rawaito daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu, yake cewa nuhina an nas'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an hana mu mu rinka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi. Yana iya yiwuwa yana nufin irin wannan aya da ta ce an turiduna an tas'alu rasulakum كما سئل موسى من قبل وكما ينعرفن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يسي أنهنا مجرم رنكهيم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إرن تنبيوي هكا سي أنا سيكي سيوا سي منا زندائي منا فرنكتي منا سو يو أتي قاون متن ياغودة قوي مي هنكني zai zo ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi kuma in mai hankali yazo zai yi ma manzon Allah tambayoyi to muna fa'idantuwa muna amfana da irin tambayoyin da yake zuwa da su daga su da suke zauna ko yaushe a tare da manzon Allah in aka ce ko yaushe tambayoyi za su rinka yi to za su karar da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba ko idan yazo bai sani ba da yazo zai zo da tambayoyi shi yazo ya rasulullahi menene kaza menene kaza yace to muna tabbata a samu wani kauye ne ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ma manzon Allah tambayoyi yace ku kuma muna sauraro muna jin irin hamdoshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin da Malik yake ba da labarin wani da yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo sai ya rasulullah atana rasulu fa za'ama annaka taz'umu annaka rasulullah yace manzanka da ka turo mana dan aikenka yazo garin mu yazo ya fada mana cewa kana raya cewa kai annabi ne sai manzon Allah yace sadaq yace gaskiya ne abin da ya faɗa mu sai yace kuma yana raya cewa ka sai akwai salloli guda biyar da zamu rinka yi a kowane wuni manzo Allah yace sadaq gaskiya ya faɗa mu yace kuma yana raya cewa ka sai akwai hajji akan mu akwai azumin watan ramadan akan mu ga wanda ya samu da wanda Allah ya kawo shi wannan lokacin manzo Allah yace sadaqa gaskiya ya faɗa sannan yana raya cewa ka sai akwai hajji akan duk wanda yake da dama a shekara manzo Allah yace sadaqa shi ma ya faɗa gaskiya sannan yana raya cewa akwai zakka a cikin dukiyar mu da zamu cire manzo Allah yace sadaqa duk abin da ya faɗa din nan gaskiya ne ya faɗa musu sallah ya faɗa musu zakka ya faɗa musu azumi ya faɗa musu haji kuma ya faɗa musu cewa manzon Allah manzo ne na Allah Allah ya aiko shi sai sai to ya rasulullah man khalaqa as-sama wane ne ya halicci sama sai ce Allah ne sai ce wa man khalaqa al-arda kasan nan kuma waye ya halicce ta sai manzo Allah ya ce Allah ne sai ya ce wa man nasaba laha aljibal wayannan duwatsun da suke kan ƙasa waye ya kaskafa su a cikin ƙasar nan sai manzo Allah ya ce Allah ne sai ya ce to ina hada ka da Allah wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya kafa duwatsu a kan ƙasa Allahu amaraka bidhalik wannan abubuwan da ka zo mana da su Allah ne ya umarce ka ina hada ka da Allah da ya wayannan halittun tsakaninka da Allah Allah ne ya umarce ka da wadannan abubuwan sai manzon Allah ya ce na'am Allah ne ya umarce ni da wadannan abubuwan sai ya miƙe sai ya lissafa wadannan abubuwan da aka lissafa mai a farko ya ce wallahi la azidu alaihinna wala anqus yace na rantsa da Allah bazan ƙara komai akan waɗannan abubuwan ba kuma bazan rage komai ba zan je rike su su zan rinka yin aiki da su sai da ya juya baya ya tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yadkhulanna aljannata in sadaq in dai da gaske yake yi to wallahi zai shiga aljanna to kaga wannan ba kauye yazo yayi tambayoyi tambayoyi na haƙiƙa na neman sani kuma ya karɓi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi da shi. Yanzu a cikin tambayoyin shi ya zo ya fada ma ya san girman halittar sama, ya san halittar ƙasa, yana yawo a Sahara yana ganin duwatsun da Allah yake kafawa a cikin ƙasa, su ne halittun da ya san girman su a zahiri. Abinda yake so ya san shi ya halitta wannan, an tabbatar mai da wanda ya halitta wannan halitta shi ne Allah. To tun da Allah ne ya halitta wannan, ya hada ka da Allah da ya halitta wannan, Allah ne ya aiko ka a bayan shi ya sani kenan. Wanda ya halitta wannan halittun, in dai shi ne ya aiko sako, to wannan sakon dole a karbe shi a yi aiki da shi. Kaga fitsara ta ɗan adam kenan da Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam a kai. Yanzu wai wannan tambayoyin aka ba shi amsa, kuma ya tafi yanzu zai je ya riƙe waɗannan rukunnan da aka faɗa mai. Ya yarda manzon Allah annabi ne, ya yarda da Allah shi ne ya halitta sama da ƙasa, kalmar shahada ta samu. Sannan kuma ya karɓi sauran rukunnan musulunci gaba ɗaya. Da haka manzon Allah ya ce tabbas zai shiga aljanna in dai da gaske yake zai je ya riƙe waɗannan ayyukan, ba zai karkace a kansu ba. To wannan yana cikin tambayoyin da Anas ya ce su muke so mu ga irin waɗannan masu hankali sun faɗo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sun zo da irin waɗannan tambayoyin don mu amfana. Amma mu ba ma iya yi, muna taka tsantsan a wurin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi. Shi yasa al-Imam Abu Ya'la al-Mausili a cikin al-Musnad din shi ya rawaito asar daga al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, yake cewa ina kasancewa da tambaya a raina, ina so in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai in yi shekara ɗaya ina kai kawo ina so in yi ma manzon Allah tambaya, amma ina ganin haibar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwarjinin manzon Allah, sai in kasa yin tambayar. Ya ce sai in kai shekara ɗaya da tambayar ina kai kawo, sannan iya samu in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada amsa. To duka wannan yana nuna irin ladabi da tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda saba ma wannan ladabin zai sa mutum ya fada cikin an turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa'a as-sabil. Musamman ma idan ya zamanto wannan gargadin da Allah yayi a ƙarshen ayar mai tsanani yana nan, zai sake sa mutum ya shiga cikin tsoro. Domin a kan yi ma irin tambayoyin ga manzon Allah, Allah ya ce wa man yatabaddal al-kufra bil iman, duk wanda ya canza kafirci da imani. Kenan abu ne wanda zai iya kai mutum ya zame daga cikin addini, ya kauce ma hanyar Allah, ya canza imanin shi da kafirci. Shi ne wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Da haka duk wanda zai yi tambaya ya rinka tambaya akan abin da zai amfana da shi, abin da yake so ya sani na ilimi don ya yi aiki da shi, abin da yake so ya ƙaru ya samu wayewar kai akan shi akan addini, ba wai kawai abin da zai ji kawai bari ya yi tambaya don a tada ƙura, don a yi mawa na raddi, don ko a yi mawa na martani. Wannan ba ita ba ce manufar tambaya. Manufar tambaya shi ne ni in san abin da ban sani ba, in fa'idanta da abin da da ban san wannan al'amarin ba. Ta ka wannan ayar tana ɗora mu a kan ladabi na yadda ya kamata mu fuskanci masu ilimi wurin neman tambaya da kuma neman fatawa a kan al'amuran da ya shafi addini. Sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da bayani dangane da wannan dai gaɓar da ake kai magana a kan alaƙar masu imani da kuma Yahudawa da ƙoƙarin cutar da addini da kuma ƙoƙarin narka masa addini. Allah ya ce
wadda kathirun min ahli al-kitabi law yahuddunakum min ba'di imanikum كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إن الله على كل شيء قدير.
نعم الله مدعوكتين سركية ود كثير من أهل الكتاب ديوا لكن أهل الكتاب يهودا واني ونصارني سنا فاتا أتي لو يردونكم من بعد إيمانكم إناما أتي سجاو دكوبا ينقني إيماني سساقكي ردع kubar addinin su wannan shine abin da dayawa daga cikin ahlul kitabi suke fata suke kwadai suna so su ji an ce yau kun yi ridda daga addinin ku ku koma kuffaran ku zama kafirai kaman yadda suke kafirai da zama ba su kadai bane kafirai kuma kun zama kafirai kamar yadda su ma suke kafirai suna yin wannan ne حسدا من عند أنفسهم سمود كويس أنصر حسدا تتكي تكي زوتي يرسو حسدا تتكي مكو أكن أبند الله يباكنا الدين وانا حسدا إذا تهيفد كل مفاتنسو إذا ما أتيت رجدكو سميدكو كفارا وكوما كافري من بعد ما تبين لهم الحق kuma wannan abin duk suna yi ne ba wai akan rashin sani ba bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su sun gane cewa wannan addini shine gaskiya wannan annabin da Allah ya aiko shine annabin gaske sun gane haka tsarara amma kuma duk da haka fatan su suna so su sa koriya daga wannan addini menene ciwon da ya haifar musu da wannan matsala maimakon da suka gane gaskiyar su ma su bi a tafi tare gaba daya to sai Allah ya faɗa mana illar ita ce hasadan min indi anfusihim tsantsar hasada ce kawai ta sa ba za su bi ku su tafi tare da ku ba kuma ba za su taɓa yadda ku ku zauna a kan abin da kuke kai ba ƙoƙarinsu kawai ya za a yi su dawo da ku min ba'di imanikum kuffara kuma ku zama kafirai sai Allah ya ce fa'afu ku yi musu afuwa wasfahu ku kai kauda kai daga gare su hatta ya'ti Allahu bi amri ku jira har zuwa lokacin da Allah zai zo muku da al'amarin shi amma dai yanzu ku yi afuwa ku kauda kai ku jira al'amarin Allah ya zo innallaha bima ta'mal innallaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai yana da ikon ya zo da al'amarin kuma al'amarin zai zo da aka ku yi ko sani Allah yana da iko da kudura akan duk wani abu da yake son zartarwa wannan ayar ita ma ci gaba ce akan kawo illolin yahudawa da sauran ahlul kitabi waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan zuwa da suke yi su zagi manzon Allah da kalmar ra'ina sannan bayan nan zuwa da suke yi su soki addinin Allah da cewa ai ana shafa hukunci ana kawo wani hukunci su kan addini sai kuma aka dawo kan abin da suke yi na kokarin lalata addini bangare uku kenan bangaren manzon Allah ya kokarin addinin da aka yi koyi da su da shi ba su ba addinin ba to haka kuma waɗanda suka ba addinin kuma su ma ba za su rasu ba da haka suna yaƙin annabin kuma suna yaƙin shari'ar da ya zo da shi sannan kuma suna yaƙin waɗanda suka yarda da annabin da shari'ar da ya zo da ita da haka waɗannan ayoyin a jere gaba ɗaya suna nuna mana irin ta'addancinsu da makircinsu a bisa wannan tartibin wannan ayar ta zo ta yi magana akan yadda suke ga wanda ya yi imani da Allah da kuma wanda ya imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa munasabarta da ayoyin da suka wuce ta zama a zahiri take. A baya an yi bayanin yadda suke sukar annabi, an yi bayanin yadda suke sukar addinin da annabi ya zo da shi, yanzu kuma za a yi bayanin yadda suke sukar waɗanda suka yi imani da annabin. Shi ne munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata a baya. Malaman tafsiri sun kawo sababba kusan guda hudu na saukar wannan ayar. Waɗansu daga cikin malamai suka ce sababinta su ne waɗansu mutane guda biyu daga cikin Yahudawa, Huyay ibn al-Aqtab da kuma Abu Yasir ibn al-Aqtab. Waɗannan su biyu ɗan gida ɗaya ne, ɗan uwan juna ne, su ne suka fi kowa dagewa a cikin Yahudawa wurin ganin cewa duk wanda suka ga ya musulunta sai sun gadi yadda za su iya yi, sai inda ƙarfinsu ya ƙare wurin ganin sun dawo da shi ya rida daga addini ta hanyar kawo shubuhohi da abubuwa daban-daban wanda za su sa mutum shakka a kan addini. Da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar raddi a kansu da kuma tona irin abin da yake cikin zuciyarsu. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Waɗansu daga cikin malamai suka ce ayar ta sauka ne akan Ka'ab ibn al-Ashraf, ɗaya daga cikin jigo jigajigai a cikin Yahudawan Madina, wanda ƙwararre ne shi a wurin waƙa, yana waƙoƙi domin zambo da sukar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan yana waƙoƙi domin zaburar da Qurayshawa da har zuƙa su a kan manzon Allah da kuma musulmi, a kan su tashi su ɗauki mataki, a kan su tashi su yaƙi manzon Allah, su yaƙi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To yana amfani da wannan baiwar da yake da ita, baiwar waƙa, domin zaburar da mushrikan Larabawa Qurayshawa da kuma ƙoƙarin yin zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka sauran da wannan abin da yake yi da su da sauran Yahudawan Madina da mushrikai, suna iyakar ƙoƙarinsu wurin ganin sun yi abin da zai zama cutarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko a fayyane ko kuma a fakaice. Da haka sai Allah ya musu martani da wannan ayar, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce sababin ayar an samu waɗansu daga cikin Yahudawa sun gayyaci Ammar ibn Yasir da kuma Huzaifa ibn al-Yaman, waɗannan manya-manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka zo suna tattaunawa da su, suna ƙoƙarin su fito da addinin su, shi ne da ake yi. Da haka abin da manzon Allah ya kira da kai ba daidai ba ne, su ɗin su ne a hannun kitabai, su ne suka san su waye annabawa, su ne suka san menene waye. Da haka abin da manzon Allah ya zo da shi ba wahayi ba ne, kuma shi ba manzo ba ne. Da haka sai Ammar ibn Yasir sai yake ce musu, to menene matsayin alƙawari ko a cikin addini? Sai suka ce ai alƙawari babban al'amari ne, abu ne mai girma wanda wajibi ne a cika shi. Sai yace to na yi ma Muhammad alƙawari cewa ba zan taɓa barin addinin shi ba kowane irin hali na shiga. Da haka yanzu kuna so ne in warware alƙawari ne, tunda alƙawari a addinin kuma al'abu ne wanda yake muhimmi. Da haka dukkansu sai suka bijire ma wannan abin da suke kiransu, suka zo suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari na abin da ya faru tsakaninsu da waɗancan Yahudawa. Da haka sai wannan ayar ta sauka, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Bayan gaskiya ta bayyana, abinda suka faɗa ɗin tankariya suke yi, sun san gaskiya ne manzon Allah annabi ne, amma kuma suke kokarin sai sun sa kurriya daga cikin addinin wayannan duka suna cikin asbab da malamai suka kawo cewa shine sababin saukar waɗannan wannan aya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya daukan wani sababi ne zai kuma iya daukan sababban gaba daya sun faru Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin ta zama martani da kuma tonan asiri da abin da yake cikin zikatan waɗancan yahudawan ko da za su kira wani su mai irin wannan ya san cewa abin da suke faɗa ƙarya ne hasada ce kawai ta makantar da su ta rufe musu ido ba sa iya fitowa su faɗi gaskiya dan haka Allah madaukakin sarki anan ya saukar da wannan aya domin ta zama gargadi dangane da abin da su ahlul kitabi suke kai na kokarin lalata addinin gaskiya saboda hasada kawai da bin san rai sai Allah madaukakin sarki yace fa'fu wasfahu anan da Allah yace law yurdulakum yana daidai da fadin Allah madaukakin sarki walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu da yahudawa da nasara ba za su taba yarda da kai ba har sai ka zo ka bi wannan addinin nasu amma in dai baka bi addinin su ba to din yadda suka kai kullun kokarin su ya za su yi raba ka da addininka ya za a kai ma ka zama kafiri kamar yadda su sun tabbatar da cewa su kafirai ne saboda sun san ba akan gaskiya suke ba kuma sun aminta suna da yakinin cewa wannan abin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne kuma sun san duk wanda bai bi gaskiyar da annabi ya zo da ita ba wannan ya kafirce ma Allah ko me yake rike da shi da haka ba za su taba yarda da kai ba har sai ran da ka aje addininka kuma za su ci gaba da kokari bi yadda za su yi sai sun raba ka da addinin sai sun raba ka da addinin Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin Qur'ani akan wannan a wurare daban-daban innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle kafirai suna kashe dukiyarsu iyakar dukiya Allah ce dukiyoyi suke kashewa domin su tara mutane daga kan hanyar Allah ko nawa ne za su iya kashewa dan su hana addinin Allah ya yaro dan su sa wanda ya bi addinin ya dawo ya san sa addini Allah ya ce ko azza da kashe wannan dukiya ya Allah ya ce ko yunfiquna kuma za su ci gaba da kashewa ba sun kashe a baya ba an gama kenan Allah ya ce za su ci gaba da kashewa domin su dakile addinin Allah din sai Allah ya ce kuma ta kunu alaihim hasratan amma kuma kudin da suke kashewa zai zama asara ne a kansu za su yi asara kudi duniya da lahira duk abin da suka kashe ranar lahira ya zama asara a kansu ka je ma Allah ka kashe kudi dan kai yaki da addinin Allah to wata asara za ka yi irin da ta kai irin wannan asara to haka kuma asara a duniya biliyoyin da suke kashewa na kuɗi amma kuma ina tasirin wannan kuɗin da suke kashewa nawa ake kashewa akan musulunci amma kuma kullum musuluncin ƙaruwa yake yi yana yaduwa idan masu yaɗa kafirci suka zo suna kashe kuɗi idan za a ɗauki kashi ɗaya bisa ɗari na abin da suka kashe a kashe shi to za a dawo da duk abin da suka samu a wannan kuɗin na mutane za a dawo da su zuwa ga addinin musulunci su je su kashe naira dala biliyan ɗaya akan kafirtar da mutane da canza ma mutane addini su kashe dala biliyan ɗaya inda za a kashe dala dubu ɗari ko dala dubu goma ba to wannan aikin da suka yi gaba ɗaya za a lalata shi shi ne sun ba ta kunu alaihim hasratan sannan duk abin da za su kace zai zama asara ne sun bai yughlabu sannan kuma a ƙarshe dai su za a yi galaba a kansu domin Allah ya yi alƙawarin ya aiko manzon Allah ne arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli dan Allah ya daga addinin akan kowane addini duk yadda suka so wani addini ya daga ya zama ya danna musulunci ba zai taba yiwuwa ba sai dai a yi asara kawai dan haka Allah yace za su yi tayi din amma kuma ba za su samu nasara ba shi yasa a can baya din sun yi har sun ɗeba tsammani Allah yace al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum yau din nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin sun tabbatar cewa manzon Allah ya gama yin ƙarfi sahabbai su sun gama kafuwa da aka maganar a kawar da su a bayan ƙasa wannan maganar ta riga ta kau shine al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum sun ɗeba tsammanin za su iya kawar da musulunci amma duk da haka wannan zai sa su daina ƙoƙarin riddar da mutane daga addini wannan ba zai sa su daina ba a wancan ayar Allah ya faɗa mana burinsu da fatansu ne da yake cikin zuciyarsu a wannan ayar kuma al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum Allah yana faɗa mana waƙi'i ne da yake faruwa a fili abinda yake faruwa a fili yana nuna musu gaba ɗaya ba za su iya ba amma kuma burin da yake cikin zuciyarsu wadda alladhina kafaru wadda kathirun min ahli alkitab wannan fatan da muri shi kuma ba zai taɓa sa su su yi ƙasa a gwiwa ba waƙi'in yana rusa musu manufa amma kuma burin da hasadar tayayya ita kuma ba za ta taɓa sa su zauna da ba dan wannan tsananin hasadar tayayya ba da ya kamata ɗan sirri ka kalli musuluncin da yadda yake yi da shiya ya kamata ka hakura ka koma ka huta ka yi wani abin ka kai kuma hasadar tayayya ba ku ne ke ba ni ma ta bayyana da ku ba wannan zai sa ba za su taɓa iya zama ba in ma sun koma sun zauna hasada in ta motsa to za a tashi kuma a canza wani salon a nemo wata hanyar da za a bi don a yi ƙoƙarin a sa dai mutane su rinda ƙoƙarin su ya za a ce yau ga wani mutum ɗaya an samu musulmi ne cikakke kuma ya fito ya ce yau ya fita daga musulunci ya daina mutum nawa za su iya samu a wannan kafin su samu mutum ɗaya mutum dubu kuma sun zo sun ce sun shiga musulunci kafin ɗaya ya zo dubu sun shiga musulunci to duk yadda suka bi Allah sai ya rusa wannan tsarin ba sa iya yin nasara fa sayunfiquna ha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabu sannan kuma an koma lahira walladina kafaru ila jahannama yuhsharu a watsa su a wutar jahannama gaba ɗaya to da haka ayar tana nuna mana irin iyayya da mummunar manufa da kafirai suke da ita akan musulmi duk inda yake fatan shi shine ya ga kabar addinin da kake kai ya ga kabar musulunci in ya tabbatar ba za ka iya barin musulunci ba to ya ga ka yi sauƙi musuluncin ya zama sama-sama suna ne kawai ana fama da kai ana ce ma mai kishin addini kana fitowa kana cewa an maka sharrin siyasa ka dai zama ga kanan to an ɗan rage kenan an sun rage hanya daga nan za a kai inda ake so a kai daga mai kishin musulunci yana ƙyamar wannan kalmar an saura ƙarashe kawai ya rage saura ƙarasawa kana addinin da baka kishin addinin to me kake yi a cikin addinin kai meye kai a addinin kawai a irga in za a ce musulmi guda kaza ne kai ma a irga ta a irga amma kai baka cikin ƴan kishin addini wanda baya kishin addini ai bai ma shiga addinin ba tukunna Domin bai yiwuwa ka zama musulmi in babu kishin addinin a tattare da kai. Ana ba ka kishin addinin wanda ya ga dama ya rubda ya tafi, wanda ya ga dama ya saba ma Allah, wanda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama. Kai ba mai tsatsauran ra'ayin addini ba ne, ba mai kishin addini ba ne. Wannan sun rabin hanya a kan ka kenan. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yarudduukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, kai yanzu an yi rabi saura ƙara shi. Law yarudduunakum min ba'di imanikum, daga suna so ya zama saura ƙara shi kenan, a ƙarasa da kai raguwar da ya rage. Amma gara kana kan musulmi mai kishin addini, yanzu tukun a zo a yi yaƙi a sauke ka daga kishin addinin matakin farko tukunna. In an gama da wannan sannan a tafi wani matakin. Amma tun asali an same ka kai ba ma mai kishin addinin ba ne, daga nan za a fara. To wannan mummunar hanya ce wadda take ba ta da maɓulla da za ta ɓullar da mutum zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka a nan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa wanda yake da shi farfar sarki da kuma duk wani rakon shi wannan ita ce da farfar shi ne lau ya rubu da kuma yin ba'a shi na shi duk alaƙar da ta kuri to yana jin haushin kai kana yana jin haushin kai mai sarki inda akwai abin da zai iya ka dawo ka canza ko da zai iya yin wannan abu. Duk wani abokantakarka da duk wani amintakarka da duk wani zamantakewarka da makwabtakarka baya hana ya shiga cikin wannan. Bai hana ya shiga cikin wannan fatan da burin da yake yi. Inda kai ma kana da burin da shi ma yake da shi, da yawa al'umma sun shiga cikin addinin musulunci. Inda da yawan musulmi muna da irin burin da su suke da shi a kan su fitar da mu daga addini, a ce mu muke da irin wannan burin mu shigar da su addini, da kullum sai mun rinka samun wanda zai shiga addini ta hanyar mu. Amma mu a wannan babin sun fi mu himma, sun fi mu dagewa, sun fi mu tsayuwa a kai. Su sun san mu a kan gaskiya suke, har sada ce suke so kawai su raba mu da gaskiyar ya zama jimmin tare mun zama ɗaya. Amma mu da muka san mu a kan gaskiya suke muke, su kuma a kan ɓata suke, mu ya fi cancanta mu dage a kan sai mun dawo da su kan gaskiya. Amma su da suke kan ɓata su ya fi suka fi dagewa a kan su mai da mu kan ɓata, saboda ba ma ɗaukan al'amuran addini da kishi da kuma yanda ya kamata mu ɗauke su. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce suna yin wannan abin ne hasadan min indi anfusihim, hasada ce kawai daga kawunansu. Malamai suka ce min indi anfusihim ɗinnan dole ya zama yana da abin da yake da ta'alluki da shi a baya. Me ake nufi da hasadan min indi anfusihim? Min indi anfusihim wasu malamai suka ce yana da alaƙa ne da ya waddu ko wadda kathiran min ahlil kitab. Min indi anfusihim, suna fatan daga karan kansu, daga zuciyarsu suke wannan fatan. Ma'ana ya wadda kathirun min ahlil kitab min indi anfusihim, wannan fatan daga karan kansu ne kawai, ba littafinsu ne ya ce su je sai sun dawo da musulmi kan addininsu ba. Ba littafin sai aka yi wahayi a At-Taura aka ce su yi aiki sai sun sa musulmi sun ridda ba. A'a, wannan abin kawai san ransu ne. San ransu ne kawai ya sa suke irin wannan fatan da irin wannan zaton da burin cewa su mai da musulmi su koma kafirai. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, wannan min indi anfusihim ɗin yana da alaƙa ne da hasadan. Ma'ana suna wannan fatan da wannan burin saboda hasada kawai, hasadan min indi anfusihim, hasada ce kawai daga cikin zuciyarsu. Kenan sai zama min indi anfusihim ɗin ana faɗan mazaunin hassadan ake bada labari. Ba wai ana bada labarin akan daga ina suke burin abun ba. Idan ya zama an alakanta shi da waddal ladina kafaru, sai zama suna buri daga zuciyarsu, daga kawunansu, ba addini bane, ba wahayi bane. Amma idan aka alakanta shi da hasadan, sai zama hasada ce kawai daga cikin zuciyarsu. An faɗa mana daga ina hasada take, mana daga zuciya ne hasada take fitowa. Dama shi ne mazaunin hasada, zuciya ita ce mazaunin hasada. Daga an faɗa mana suna mana tsantsar hasada ne daga zuci, ba wai ta baki kawai ba. Shi yasa suke fara take sun mai da mu zuwa kawai bayan Allah ya da ni'ima ta addinin musulmi. Kuma wannan abin da suke yi suna yi ne da ilimi da sani. Shi yasa Allah ya ce min ba a yi mata da janar kuma ba. Bayan gaskiya ta bayyana gare su. Wata gaskiya ce ta bayyana gare su ko ahlul kitab. Gaskiyar da ta bayyana gare su shine sun zo sun yi duk wani gwaji da za a yi ma annabi, sun tabbatar da cewa manzon Allah annabi ne. Domin har manzon Allah ya bar duniya ba a taɓa jin ko so ɗaya ga wani ba Yahudi ko wani da Sara ya zo da wata tambaya ya ƙura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta. Kuma duk wasu tambayoyi da za a faɗa musu a cikin At-Taura ta abu kaza da abu kaza, ba wanda ya sani sai annabi. Babu wanda ba su zo sun yi ma manzon Allah tambaya a kai ba, kuma babu wanda manzon Allah bai ba su amsa ba. Akwai wani abu da ya rage wanda za su yi shakka a kan cewa annabi ne shi? Babu. Sannan sun zo sun gwada manzon Allah da duk wata sifa da aka faɗa a At-Taura ta cewa ga sifar annabin da zai zo na ƙarshen zamani. Sun zo sun duba kowace sifa da aka faɗa, babu wata sifa da suka gani ta ci karo da sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu kuma wata sifa wadda manzon Allah bai da ita daga cikin sifofin da Allah ya faɗa na annabin ƙarshen zamani a cikin At-Taura. Shi yasa lokacin da wani daga cikin ahlul kitabi ya zo ya gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ya kwanaki yana gwada manzon Allah. Rana ta farko da ya zo ma manzon Allah da dabino, ya ce ma manzon Allah gashi, da ya aje a gaban manzon Allah sai ya ce sadaka sai na kawo. Ya ce sai daga manzon Allah ya janye hannun shi ya ce ku ci. Sai ga sahabban manzon Allah sun ci, manzon Allah bai ci ba. Ya sake komawa washe gari, ya sake dawowa, ya zo ya aje a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi gashi kyauta ce na kawo hadiyya. Ya sai ga manzon Allah ya ɗauka ya ci, ya ce a ci. Ya ce sai na gane alama ta farko da aka faɗa a cikin At-Taura, cewa yana cin kyauta baya cin sadaka, daga cikin sifofin annabin ƙarshen zamani. Ba abin da ba su gwada ba, duk wani abu da yake cikin At-Taura sai da suka gwada shi, sai da ya tabbata cewa wannan babu ko shakka manzon Allah ne. Sai sa Allah ya sifanta su da cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, sun san shi irin sanin da suka yi ma 'ya'yansu da suka haifa. Yadda suka san 'ya'yansu haka suka san shi, haka Allah ya sifanta musu shi filla-filla a cikin At-Taura. Da haka bayan duk wannan gaskiyar ta bayyana gare su, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, amma duk da haka suka butulce suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya zama sai ɗan kaɗan suka yi imani da shi. A cikin Yahudawa waɗanda suka yi imani sai ɗaiɗai ku za ka irga. A cikin Nasara waɗanda suka yi imani da manzon Allah a zamanin shi sai ɗaiɗai ku za ka irga. Suka kafirce, amma dai Allah ya riga ya faɗa mana sababin shi ne hasadan min indi anfusihim, wanda yake nuna mana bala'i da hasada take da shi a rayuwar ɗan adam. Wanda za ka zo kai mai duk wannan gwajin, kai shekara da shekaru da kai da iyayenka da kakanninka kuna jiran zuwan shi wasu su mutu ba su riske shi ba kuna ta jira har yanzu kuma ku gan shi ku yi ido biyu da shi ku tabbatar shi ne amma wani abu ne wannan abun ba karamin bala'i ba ne a jikin ɗan adam ya sa sai Allah yake faɗa mana abu hasada za ka duk wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon hasada to ya shiga uku duniya da lahira rayuwar shi gaba ɗaya ta lalace hasada tana kai mutum zuwa ga kafirci mutum ya ga annabi ƙarara ya gane gaskiya ƙarara ya san wannan daga Allah yake ba shakka amma hasada ta zo ta tsaya ta hana shi yin imani ya tabbatar zai mutu akan kafirci kuma ya yadda ya mutu akan kafirci saboda hasadan min indi anfusihi min ba'di ma tabayyana lahumul haqq da haka Allah ya ce fa'fu wasfahu ku yi afuwa duk abin da za su faɗa muku da zagi da cin mutunci da wulaƙanci da sukar addininku Allah ya ce ku yi afuwa wasfahu ku kauda kai ku yafe domin al'afu shine ka ƙi kama mutum da laifi mutum ya yi maka laifi me ya kamata ka yi ka ɗauki mataki a kan laifinku to haka sai ka yi afuwa ma'ana ka bar ɗaukan matakin ba za ka ɗauki mataki ba yanzu me ya rage maka yanzu a kan laifin in ba ka ɗauki mataki ba damuwar da take cikin zuciyarka akan wannan abu dama ko a yi maka laifi ko ka ɗauki mataki ko kuma ka yafe to afuwa shine ba za ka ɗauki mataki ba ka yi afuwa kenan amma kana kallon mutum da abin daren da ka gan shi sai ka tuna sai ranka ya ɓaci to sai aka ce wasfahu as-safhu shine izalatu atharun nafs wannan damuwar da take cikin ranka ma ka goge ta bayan ka yi afuwa ba ka ɗauki mataki ba to kuma damuwar zuciyar ita ba ta kawar da ita shine fa'fu wasfahu ku yi afuwa abinda kuke ji na damuwa ma a zuciyarku ku kawar da shi ku daina jin damuwa a kansu shine umarnin da Allah yake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai shi dama a wani wurin Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا الا تي حقيقه ذا اجربيكو ادوكيوينكو ده جيكينكو ذا اي مكو جرباوا ايري ايري ثم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ده غورن اهل الكتاب دينن يهوداوا ده نصارى ذا كورن قدم مغانغانو نتوتروا azan kathiran cutarwa ne yawa za su rinka zagin ku suna aibanta ku suna muku sharri suna muku ƙazafi da miyagun maganganu in kun buɗe jaridinsu suka za ku yi ta gani a kanku da aibanta ku in kun saurari kafafen yaɗa labaransu haka za ku gani Allah ya ce to za ku samu irin waɗannan abubuwan daga gare su cutarwa ne yawa sai ce wa in tasbiru wa tattaku amma idan kuka yi haƙuri daga duk abinda za su yi muku na cutarwa wa tattaku ku yi taƙawa menene taƙawar shine ku riƙa in Allah ya ce ku yi kawai ku yi in ya ce ku bari ku bari ku bi dokokin Allah kawai kada cutarwar ta su ta sa ku ja baya da addinin Allah ya zama cutarwar da za su yi muku ta sake sa ku akan haƙuri da taƙawa ku sake rike addini kamar suna sake suka da sharri da ƙazafi kuma kuna sake ruko da addini ruko na haƙiƙa da haka in kuka yi haka to Allah zai ba ku nasara da galaba wannan shi ne ke Allah ke kira ba ku wasu hatta ya'ti Allah bi amrihi ku yi afuwa ku kauda kai har al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya so anan ne ake nufi da afuwa da kauda kai har al'amarin Allah ya zo. Da yawa malamai suka ce abinda ake nufi kada ku yaki, kada ku fada, kada ku yaki, kada ku fada, mana ba jihadi kenan a wannan lokacin. Ku tsaya hatta ya'ti Allah bi amrihi, ku jira har Allah subhanahu wata'ala ya zo da al'amarin shi. Kenan da aka ce ayi afuwa a kane, kada ayi jihadi kenan, sai yi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salah, baka ga waɗannan mutanen da ake ce musu ku kame hannayenku, kada ku yi jihadi. Abinda Allah yake bukata wa aqimu as-salah, ku tsaida sallah kawai, ayi addini a aikace. Yanzu ba maganar jihadi ake yi ba. Allah ya faɗi waɗancan mutanen a wancan lokacin, ma'ana an yi umarni da cewa kada a yi jihadi, kawai a ci gaba da haƙuri, a ci gaba da bautar Allah kawai. To shi ne fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, har al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo. Waɗansu kuma malamai suka ce a'a, al'amarin Allah a nan ba ana nufin jihadi ba ne. Kuma waɗancan da suka ce ku tsaya ku kame har al'amarin Allah ya zo, ma'ana har umarni da jihadi ya zo, har ayoyin jihadi su sauka, a yi umarni da a yi jihadi, to kenan sai zama a ta'amurullahi kenan, al'amarin Allah ya zo kenan, an yi umarni da yanzu a yi yaƙi. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu, yanzu an yi izini ga waɗannan da ake yaƙansu, su ma an yi musu izini su yi yaƙi saboda an zalunce su. Sai zama wannan shi ne hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Waɗansu malamai suka ce a'a, wannan al'amarin Allah da ake nufi ana nufin umarni, al'amarin da Allah zai hukunta a bayan ƙasa na samun galaba akan waɗannan ahlul kitabi din. Shi ne abinda Allah ya kaddara aka yi ma Banu Qurayza a Madina da Banu Nadir da sauran ƙabilun Yahudawa da aka zo aka kore su daga Madina, waɗanda Allah yake cewa walau la an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya. To wannan shi ne hatta ya'ti Allahu bi amrihi din, da al'amarin Allah ya zo aka kakkashe duk wanda ya balaga daga cikin Bani Qurayza. Banu Nadir aka kore su daga garin Madina, suka fita yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin, suna rushe gidajensu da hannunsu da kansu, suka rushe garinsu suka fita suka bar garin. To wannan shi ne fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, ku yi afuwa ku kauda kai har al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, domin Allah yana da iko akan komai. In Allah ya ga dama sai zo da al'amarin jihadi, ya ba da dama a yi yaƙi a yaƙi kafirai. In Allah ya ga dama sai ya saukar musu da azaba ya halakar da su a nan duniya kafin a je lahira. In Allah kuma ya ga dama sai ya musu baiwa su ma su zama masu imanin su musulunci. Duka koran ne inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah yana da iko a kan komai. Kuma abin da yake ya kuma da shi da shi ya yi shi da shi shi da idan kuma ya ce a bar su a yi afuwa shi za a yi, haka shi ne yake da iko a kan komai. Haka wannan shi ne abin da ayar ta kunsa, shi ya sa sai malaman tafsiri sai suka yi saɓani dangane da wannan ayar. Shin ayar an shafe ta ne ko kuma tana nan? Da aka ce fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, to yanzu an shafa wannan hukuncin na fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, ko ko hukuncin yana nan har yanzu ba a shafe shi ba? Shi ne maganganun da malaman tafsiri suka yi dangane da wannan ayar. Insha Allahu ta'ala darasi mai zuwa za mu tashi akan wannan gabar, dangane da shin wannan gabar an shafe ta ko kuma tana nan tana aiki kamar yadda sauran ayoyi na Al-Qur'ani suke aiki. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هر يوم دي أنا ساكي أن ساكي كاو ساقوم ماسو قدم مورباسة قاري أكن نجية دي يغباتا أكو يوم مثل تيوان دي سورة دبو أري أكو يوم مثل بيو قدن دستة سورة دبو بوما أكو يوم مثل تيوان دي سورة دبو بيار أكو يوم مثل أكو دستة سورة دبو أي akwai mutum daya da ya tura 500 sannan akwai mutum daya da ya tura naira 2000 muna fata Allah madaukakin sarki yayi albarka a dukiyar su gaba daya Allah madaukakin sarki ya albarkaci dukiyar su ya sanya abin da suka bayar a mizanin ayyukan su na alkhairi ranar alkiyama kuma ya sa wannan abin da suka cire na dukiyar su ya zama mabu'i na arzikin su duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi نعم تو وانا اكا ايكو دا دبو دا تو وانا اكا ايكو دا دبو دا ياتي اصلا دبو دا تائسو كما تائسو دن كومالا تو الحمد لله اشهد الله يساكا مصر الخيري قبادا وين دا سكي دا نيا سوما الله يقرفف نيا سو ya ba su ikon bada gudunmawa akai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.